أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 17 ga watan Ramadan shekara ta 1443 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da 18 ga watan 4 shekara ta 2022 shekara miladiya zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin tafsirin alqur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan wata na ramadana mai albarka a cikin wannan masallaci namu na Ammar ibn Yasir a wannan unguwa ta mutahusawa a garin Kano insha Allah ta'ala zamu dora ni daga inda muka dakata jiya mun tsaya ni a ƙarshen aya ta 25 ƙarshen aya ta 24 wa hudu mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 22 mun tsaya a ƙarshen aya ta 22 kullama aradu ay yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu 'azab al-hariq zama tashi aya ta 23 insha Allah ta'ala na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد
نعم الله مدوكك سركيتي إن الله يدخل الذين آمنوا حقيقة الله مدوكك سركي zai shigar da waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi ayyuka nagari jannatin aljannatai tajri min tahtiha al-anhar wanda koramu ke gudana ta ƙarƙashin su yuhallawna fiha za a yi musu ado a cikin aljanna min asawira daga awarwaraye awarwaro abinda ake sawa a hannu min zahabin na zinari wa lu'lu'a da kuma lu'lu'u wa libasuhum fiha harir tufafinsu kuwa a cikin aljanna shine na alhariri Allah madaukakin sarki yace wa hudu ila tayyibi an shiryar da su bisa daddada min alqawli nazance wa hudu sannan an shiryar da su ila siratil hamid zuwa ga hanyar Allah madaukakin sarki wanda shine Alhamid dan uwa idan ba a manta ba jiya mun dauko bayani ne akan ayar da wannan ayoyin da wannan ayar take hada da su shine tun daga kan fadin Allah madaukakin sarki hadhani khasman ikhtasamu fi rabbihim falladhina kafaru qutti'at lahum thiyabun min narin yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim يصحر به ما في بطونهم الجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق wannan ayoyi da muka karanta jiya a hada suke a gwama suke da wannan ayar da muka karanta yau ma'ana Allah madaukakin sarki yace hazani khasmani ikhtasamu fi rabbihim wannan kungiyoyi ne ko bangarori ne guda biyu masu husuma da suke husuma a cikin sha'ani ko lamarin ubangijin su to sai Allah madaukakin sarki yace fallazina amanu ma'ana sai ya fassara kungiyoyi ko jama'un guda biyu da suke rigima da junan su na biyu na farko sune waɗanda suka kafarta na biyu kuma sune wanda suka imani to game da muka ambata je sai Allah madaukakin sarki ya fara ba mu labarin wanda suka kafarta Allah madaukakin sarki ya bada labarin irin mummunar ukubar da take jiran su idan sun shiga wuta shine Allah madaukakin sarki ya ba mu labari za a sa su a cikin wuta sannan za a yanko musu tufafi na wutar jahannama sannan za a kwarinyo musu ruwan zafi ta kansu wanda yake tafasasshe mai kaiwa matuƙa wajen tafasa wannan ruwan zafin idan ya shiga cikin su kuma zai narkar da duk abin da ke cikin cikin su duk abin da ke cikin su wannan ruwan zai narkar da shi sannan Allah madaukakin sarki yace kuma zai narkar da fatar jikin su sannan akwai guduma da mala'ikan dake tsaron su kuma yake rikire ita wanda zai rinka dukan su da ita ana yi musu tsawa ana gaya musu munanan maganganu duk lokacin da suka yi yunkurin fitowa daga cikin wutar jahannama za a gaya musu a ce ku koma nan shine mazaunin ku har abada to wannan shine bangaren kashi na farko cikin wannan hazani khasmani din masu jayayya da juna a cikin lamarin Allah madaukakin sarki sune bangaren da suka jingina wa Allah madaukakin sarki kishiya sune bangaren da suka kafirce wa annabawa da manzanni sune bangaren da suka yi fito na fito da annabawan Allah da manzanninsa to Allah madaukakin sarki ya gaya mana mummunan sakamakon da ke jiran su Allah madaukakin sarki ya tsare mu da su sai bangare na biyu sune a masu tauhidi masu korewa Allah madaukakin sarki kishiya masu biyayya da da'a ga annabawan da Allah madaukakin sarki ya turo da manzanninsa su kuma menene sakamakon su shine sai Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin ayar da makaranta yace inna Allah yudkhilu alladhina amanu lallai haqiqa Allah madaukakin sarki zai shigar da wanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi aiki na gari ma'ana bangare na biyu kenan bayan waɗancan mun ji sakamakon su to su kuma wannan bangare na biyu Allah madaukakin sarki yace su kuma sakamakon su Allah madaukakin sarki zai shigar da su ina zai shigar da su shine jannati aljannatai tajari min tahtiha al-anhar irin aljannatan da koramu suke gudana ta karkashin gidajen su koramu suke kaiwa da komowa ta karkashin gidajen su dan daya daga cikin abin da ke farantawa mutum rai yake kayatar da dan adam shine a lokacin da yake kallon ruwa a lokacin da ya tsaya a bakin ruwa yake kallon sa yana daya daga cikin abin da ke sa mutum nishadi shi sai zaka ga koda a turai idan mutum yana son hutawa ko yana son nishadi sai ya fita ya dauki iyalansa sai su je bakin beach sai su zauna su huta anan wajen wani lokaci sai a yi ni a bakin beach anan za a ci anan za a sha dan yi yawace yawace anan dan yi tsalle tsalle ma'ana suna yin haka ne domin samun nishadi da kwanciyar hankali to yan aljanna sai Allah madaukakin sarki ya kaddara ga koramu nan suna gudana suna kallon su ta ko ina koramu kuma kala kala ne kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bada labari a wasu guraren akwai korama ta ruwa ce zalla wanda tana gudana a cikin aljanna ga tana akwai korama da ta madara ce ita kuma zalla tana gudana a cikin aljanna akwai korama da take ita kuma ta giya ce tana gudana a cikin aljanna akwai korama da take korama ce ta zuma ita ma tana gudana a cikin aljanna duk haka Allah madaukakin sarki ya ajiye su a cikin aljanna domin farantawa da dadadawa ga dukkanin wanda ya dace ya shiga cikin aljanna Allah madaukakin sarki ya samu daga ciki saboda haka koramu suna gudana ta gidajen aljanna ga sanan kala kala sai wanda mutum ya zaba ga sanan masu dadin gani a ido masu kuma kanshi a hanci Allah subhanahu wataala ya ce yuhallawna fiha za a yi musu ado a cikin aljanna su 'yan aljanna kenan Allah madaukakin sarki zai sa a yi musu ado yuhallawna ai daga alhilya ne alhilyatu shine ado Allah madaukakin sarki zai sa ai musu ado a cikin aljanna ma'ana wannan in uwa ku fahimta kamar muqabili ne kamar kishiyar abin da aka fada ne a ɗaya bangaren su ɗaya bangaren an ce za a yi musu tufafi na wuta su kuma waɗannan sai aka ce za a yi musu ne ado fiha a cikin aljanna min asawira adan me za a yi musu za a sa musu ado na awarwaro awarwaro amma na aljanna eh awarwaro na aljanna ne me kuma sai Allah madaukakin sarki ce min zahabin wa lu'lu'a min zahabin wa lu'lu'a awarwaro ne wanda an yi shi ne daga zinare da kuma azurfa shine wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce duk dan aljanna idan ya shiga aljanna sawa'un namiji ne ko mace zai sa awarwaro eh zai sa awarwaro a duniya ne aka haramtawa maza sa awarwaro dan yanzu duk namijin da aka gan shi da awarwaro a hannunsa yana yawo to ko dai dan Daudu ko kuma arne wanda bai san musulunci ba shi ake dauka amma an san namiji baya sa awarwaro a hannunsa saboda haka wannan a duniya Allah madaukakin sarki ya haramta wa namiji kwalliya irin kwalliyar mata shi sa mata kadai aka halatta wasu iya sa awarwaro a duniya amma idan Allah madaukakin sarki ya kaddara muka shiga aljanna yadda mata ku za ku sa awarwaro to namiji ma haka za a yi masa ado da awarwaro a cikin aljanna insha Allah ta'ala saka ce kuma awarwaran kala uku ne kowa za a sa masa awarwaro kala uku annansa daya na zinare ne ko kuma ce daya na lu'lu'u ne shine abin da yafi tsada daya kuma na dinare ne na gold ne kenan daya kuma na azurfa ne haka suke a hannun mutane a jejjere mazan su da matan su kowa za a yi masa wannan adan a jera masa su ga sanan abin sha'awa abin ban kai a hannunsa suna reto to a wannan ayar za ku ga guda biyu kai Allah madaukakin sarki ambata ya ambaci min zahabin wa lu'lu'a za a yi masa ado da azurfa da awarwaro na zinare da lu'lu'u ayat cikin suratul insan kuma sai ta ambace me dayan aliyahum siyabu sundusin khudrun wa istabarak sai Allah ya ce wa hullu asawira min fidda za a yi musu ado da awarwaro wanda yake na azurfa a wannan ayar sai Allah madaukakin sarki ambaci azurfa ita kadai wannan ayar ta cikin suratul hajj da muke karantawa yanzu sai Allah madaukakin sarki ambaci guda biyu kun ga in aka hada da guda daya a can da guda biyu anan sai zama guda uku ga zinare ga azurfa ga lu'lu'u duk a hannun mutum an masa ado eh ko yanzu za ku ga duk macen da ta iya samun dama ta sa awarwaron gwal to ai ba karaman mace bace to bare kuma awarwaron gwal na aljanna ba irin na duniya bane yanayin girman sa da yanayin tsadarsa da yanayin kyansa ba irin na duniya bane sun sha bamban nesa ba kusa ba saboda haka idan ado kike bukata kwalliya kike bukata idan kika shiga aljanna insha Allah ta'ala zaki kwalliyar da ba za ta misalti ba zaki kwalliyar da ba za ta fada a yanzu ba saboda haka kayan kwalliya ne ga sunan wanda Allah madaukakin sarki ya tanada ya ajiye dan ke sai abin da ke gaba zaki da su Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon shiga aljanna Allah subhanahu wataala yace za a yi musu ado da awarwaro na lu'lu'u da zinare da azurfa kamar yadda wancan aya ta nuna sai Allah madaukakin sarki yace walibasuhum fiha harir sannan tufafin da ƴan aljanna suke sawa a cikin aljanna shine alhariri shine tufafin alhariri shi tufafin alhariri shine mafi tsadan tufafi kamar yadda daga cikin magabata yake cewa huwa ajwadu siyab huwa ajwadu siyab fi dunya qadiman wa hadithan yace shine tufafin da yafi kyau yafi ban kai yafi tsada a cikin tufafin da ake amfani da shi da yanzu tufafi na alhariri tufafi ne da ake saka shi da daga sakar ko kuma kashin wata tsutsa da ake ce mata tut daga nan ake samun shi wannan tufafi na alhariri zaransa ne zaran alharirin ne idan aka tattara shi da wasu ame da shi zare to daga wannan zaran ake saka alhariri tufafi ne mai matukar laushi da taushi to irin wannan tufafin irinsa ɗan aljanna za su yi amfani da shi irinsa za a sa ɗan aljanna shi sai Allah madaukakin sarki ce aliyahum siyabu sundusin wa istabarak ko kuma aliyam siyabu sundusun khudrun wa istabarak abinda ke kan ƴan aljanna abinda za a sa musu na tufafi shine tufafi ne na sundus da tufafi kuma na istabarak me istabark me sundus dukkanin su wani nau'i ne na tufafi masu tsada masu matukar bankaye wanda Allah madaukakin sarki ya tanade su zai wa ɗan aljanna kulliya da shi za a sawa ɗan aljanna tufafi na sundus da istabark Allah madaukakin sarkin yace kuma za a sa musu koraye sai kasance tufafin nasu koraye ne saboda ita ma kala kore kala ce mai matukar kyau kala ce mai daukar hankali to adan da za a yi wa ɗan aljanna shine adan koran tufafi Allah madaukakin sarki yace kuma wahullu asawira min fidda wa saqahum rabbuhum sharaban tahura za a shayar da su wani irin ruwa da yake mai tsarki wani ruwa mai dadi da dada Allah subhanahu wataala ya fada mana a wannan ayar yan aljanna za a yi musu ado yan aljanna za a yi musu ado saboda kaida shine dukkanin mutum yana son abin da yake mai kyau yana son ado to daga cikin abin da za a gwangwaje yan adam da shi a cikin aljanna idan mutum ya shiga aljanna shine za a yi masa ado da nau'in tufafi kala kala da nau'in tufafi kala kala shimfidar da za a yi masa ma ta zama daban take gadansa daban yake komai nasa daban yake kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul waqi'a lokacin da ya raba mutane gida uku akwai as-sabiquna akwai ashabul yamini akwai ashabul shimal to da ya fara da as-sabiquna sai ya ce was-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabuna fi jannatin na'im thullatun minal awwalina wa qalilun minal akhirina sai ya ce ala sururin mawduna yan aljanna suna kan wani irin gado wanda aka ajiye musu muttaqina alaiha mutaqabilina sun kishingida kwanciya ta isa da taqaba suna fuskantar juna ma'ana wannan yana kallon wannan wannan yana kallon wannan suna nishadi suna tattaunawa suna jin dadin abinda Allah ya ba su na aljanna haka Allah madaukakin sarki ambata a nan wajen wani gurin kuma Allah madaukakin sarki yace wujuhu yawma idhin na'ima li sa'iha radiya sayta fi jannatin aliya la tasma'u fiha laghiya fiha 'aynun jariya sayta fiha sururum marfu'a wa akwabun mawdu'a wa namariqu masfufa wa zarabiyyu mabthufa wannan duk ɗaya daga cikin abubuwan da Allah ya tanadar mana a cikin aljanna kenan insha Allah ta'ala Allah kai mu shine akwai gado da yake madaukaki eh gado ne da yake madaukaki ba irin gadonki na duniya bane wato wani irin automatic gado ne kamar yadda malaman tafsiri suke fada haka zaki ganshi a sama tsereri haka amma da kin zo zaki hawo sai ya taho da kansa ya kase kasa gargadon yadda kike bukata sai ki hawo kanki sannan kuma sai ya sama daki gadon aljanna kenan ba irin namu ne kuma haka yake automatic ba remote control a hannunki ba wani abu haka kawai Allah madaukakin sarki ya programming din shi sannan a kansa gashin fudu nan kala kala ga matasan kai ne ga irin dan abu nan da ake ajewa mai ake ci masa tuma kasa irin abu wannan da ake ajewa a gidan sarakuna wanda ake dan kishin gida dan dora hannu a kansa sai kun je gidajen manya-manyan attajirai ko gidajen sarakuna sannan za ku rin a ganin sa wani abu ne shi ba fulo ba kuma shi ba kujera ba haka dan dora hannu ake a kansa wani mai laushi haka ana dan jingina da shi to wannan abu in kana so ka gani sai ka je aljanna wa namariqu masfufa sai laushi wa zarabiyu zarabiyu suka ce shine shimfidar da za a yi akan gadajen aljanna shimfidar da za a yi wa ɗan aljanna mabsusa gashi nan ko ina gashi nan an shimfida ba sai laushi masu bankaye to haka za a yi wa ɗan aljanna wannan tagomashi eh akwai ado a cikin aljanna ƴan uwana masu albarka shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa a cikin hadisi ingantacce wanda Bukhari da Muslim suka fitar da shi yake cewa a tablughul hilyatu minal mu'min haythu yablughul wudu tablughul hilyatu minal mu'min haythu yablughul wudu ma'ana adam mu'mini yana kaiwa ne gurgudan yadda yake kaiwa a cikin alwalarsa abin nufi yadda za a yi miki ado a cikin aljanna to yadda kike tsayawa ki yi alwalarki mai kyau ki gyara ta duk inda kike wankewa to ado za a yi masa a cikin aljanna idan kin shiga aljanna ba kina shafa kai ba kina wanke fuska ba ba kina wanki hannayenki ba, ba kina wanki kafafuwanki ba, to duk wannan wajen za a cika su, za a kawata su da kayan ado kala-kala. Eh, za a sa miki mayafi irin na isa da takama, irin mayafin da annabi tsira da aminci tsarata bata a gare shi ya ce wannan abin wala nasifuha khairun min ad-dunya wa ma fiha. Mayafin kawai da mace take sawa dan dan kwali da kike dan ratayawa dinnan, irin wanda ake dan ratayawa dinnan a cikin gida, irin wannan kadai annabi ya ce yafi duniya da abin da ke cikin ta alheri gaba daya. Amma fa a cikin aljanna ba naki nan ba, eh, na aljanna. Wala nasifuha khairun min ad-dunya wa ma fiha. Annabi ya ce wannan dan mayafin da take dan sawa na kadin nan ya fi duniya da duk abin da ke cikin duniya alheri duka. Haka annabi ya ce, kun ga akwai abin nan a cikin aljanna kenan. Saboda haka kuma za a yi mata ado a fuskarta, mai mace take bukata a fuska akwai dan kunne, akwai mai, akwai sarka, akwai duk abin da take bukata, duk za a sa mata, duk za a yi mata ado a fuskarta gaba ɗaya, saboda inda take wankewa a cikin alwalarta. Sannan sai hannu, ana wanke hannu shi ma alwala, nan ma za a cika mata hannayenta da auraro da munduwoyi, ga na zinare, ga na lu'ulu'u, ga na azurfa, duk a jere. Wanne ne babu kenan? Babu. Saboda aljanna, ƙa'idar aljanna shine babu babu. Eh, ba babu ba aljanna, komai da akwai. Ba babu a cikin aljanna, ƴan uwana masu albarka. Komai da kika sani kina bukata na ado akwai. Sannan kafarki da kike wanke ta a cikin alwala, ita ma za a cika miki ita da kayan ado. Haka annabi ya ce, yadda mutum yake tsawa gyara alwalarsa, saboda haka ki tsara gyara alwalarki. Eh, lallai in zaki alwala ki tsaya ki yi ta yadda ya kamata, yadda annabi ya koyar. Saboda ranar tashin kiyama, Allah madaukakin sarki, yadda kike yin alwala mai kyau, haka zai sa ya miki adanki. Idan kika yi ta yar shaf-shaf haka da amaja haka dai ba cikakkiya ba, to sai a miki adanki ma dai gashi nan gashi nan. Eh, haka za a miki adan dai gashi nan. Amma in kika tsaya kike alwalarki mai kyau shikenan. Shi ta Sahabi Abu Huraira da ya ji wannan hadisin na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, shi idan ya tashi yin alwala, idan ya wanko tun daga nan wajen sai ya zo har nan wajen, tun daga farkon hannunsa sai ya zo har ƙarshen hannunsa, wajen kafaɗa yake wankewa. Saboda me? Saboda adan nasa ya ƙara yawa sosai. Ka'ida ina ake wankewa alwala, in za a wanke hannu shine nan wajen gwiwar hannu. Amma shi Abu Huraira sai ya ɗago wankin, sai ya taho, sai ya zo da shi har nan wajen. Idan an tashi masa adon, kun ga ai masa har ina kenan hannan. Haka nan kafa, idan ya tashi wanke kafa, idan ya wanko kafa sai ya zo har ina, sai ya zo har idan sa, sai ya zo har gwiwa, sai ya zo har gwiwa. Me yasa? Saboda shi ma idan an tashi wa kafarsa ado, ai masa har ina har gwiwa. Eh, shi fahimta su kenan. Shi sa ce fa manista ta aminkum ayu ila ghurratahu falyafal, wanda duk yake da ikon ya ƙara wannan farin kafarsa ko hasken fuskarsa yadda adansa zai yawa, to ya ƙara. To amma wannan malami suka ce Abu Huraira shi kadai yake kayansa, a boye yake kayansa. Shi sa wata rana yana cikin almajirin sa ya ganshi, ya ce masa wallahi da na san kana ganin yana da ban irin wannan alwala ba. Abinda malami suka faɗa shine suka ce alwala za ka yi ta ne yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar. Za ka wanke daga hannunka zuwa gwiwar hannu, daga kafarka zuwa idan sawu. Ƙarawa da Abu Huraira yake wannan ijtihadin sa ne ba za a yi koyi da shi ba. Saboda haka ado inda Allah madaukakin sarki ya kaddara zai zo maka, nan zai zo maka. Saboda haka ƴan aljanna za a yi musu ado na banƙaye, shine a walibasuhum fiha harir, za a sa musu tufafi na alhariri. Sai Allah madaukakin sarki ya ce wahudu ila tayyibi, sannan su ƴan aljanna an shiryar da su ila tayyibi min alqawli, zuwa ga daddaɗan kalma, daddaɗan faɗi, daddaɗan zance, zance mai tsarki. Malami suka ce menene zance mai tsarki? Suka ce shine abinda za a rinka gaya musu lokacin da za su shiga aljanna, shine abinda mala'iku za su rinka tarbarsu da su na kyakkyawan zance da kalmomi masu daɗi lokacin da za su shiga aljanna. Shine Ibn Kathir yake cewa abinda ake nufi da wannan shine fahudu ilal makani alladhi yasma'una fihi alkalam at-tayyib, za a shiryar da su zuwa gurbin da za su rinka jin daddaɗan zance. Ina ne? Shine lokacin da za su shiga aljanna. Mala'iku sun yi layi, sun yi sahu-sahu, sun yi musu kirari. Wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin, mala'iku suna shiga wajenku a cikin aljanna ta kowace kofa. Mala'iku suna kaiwa suna komowa a cikin gidajenku na aljanna, suna cewa salamun alaikum, aminci ya tabbata a gare ku. salamun alaikum amince tabbata a gare ku bima sabartu sakamakon abinda kuka yi hakuri da shi na duniya duniya sai an yi hakuri duniya ba wajen jin dadi bane ko shakka babu duniya gurin jarrabawa ne idan kai hakuri ka jure ka tsaya to sai ka samu abinda kake bukata a lahira to shine mala'iku suke musu kirari cewa salamun alaikum bima sabartu aminci ya tabbata a gare ku sakamakon hakurin da kuka yi fa ni'ma uqbad dar madalla da ƙarshen gida an ya kasance shine haka shine aljanna sannan har yanzu Allah madaukakin sarki yace la yasma'una fiha lagwan wala ta'fima su ɗan aljanna idan aka samu mutum a cikin aljanna la yasma'una fiha lagwan baya jin ya sashen zance zantan da yake mara dadi wala ta'fima ba zai ji zantan da yake na sabo bane yanzu kina cikin tafiya haka kawai sai ki ji zantan ma da bai miki ba sai ki ji ana zantan da zai bata miki rai wata in ta ga dama kawai sai ta zo ta yin miki da magana ta yi miki habaici aljanna ba habaici ba yadda magana ba shagube ba gugar zana a cikin aljanna babu wannan babu la yasma'una fiha lagwan wala ta'fima Allah ta illa qilan salaman salama sai dai kawai abinda za a yi ta cewa kenan salamu alaikum amince tabbata a gare ku shine a cikin aljanna Allah madaukakin sarki yace udkhilal ladina amanu amilu salihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha bi'izni rabbihim sayati tahiyyatuhum fiha salam gaisuwar yan aljanna ita ce salam salam duk za ku ji aminci Allah madaukakin sarki yake ta ambata wayulqauna fiha tahiyatan wa salama za a rinka tarbar yan aljanna a cikin aljanna fiha a cikin ta da me da gaisuwa tahiyatan da gaisuwa wa salaman da kuma ce musu assalamu alaikum assalamu alaikum to malami suka ce abinda ake nufi da an shiryar da yan aljanna ko an shiryar da masu imani wanda Allah madaukakin sarki ya ce zai musu ado da tufafi iri kaza za a sa musu auroro iri kaza Allah subhanahu wataala ya ce to an shiryar da su zuwa ga zance mai dadi shine zancen da za a rinka ga musu lokacin da suka shiga aljanna wasu malaman suka ce abinda ake nufi da hudu ila at-tayyib min al-qawl abinda ake nufi da daddaden zance shine a duniya ake nufi ba a lahira ba ma'ana an shiryar da su zuwa ga daddaden zance mafi dadin zance wasu malaman suka ce ita ce kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah suka ce to hudu ila tayyib min alqawli an shiryar da su zuwa ga zance mafi dadi an shiryar da su zuwa ga sanin la ilaha illallah da kuma aiki da ita wasu malaman suka ce abinda ake nufi da at-tayyib min alqawli suka ce shine karatun alqur'ani wasu suka ce zikiri dukkanin su abubuwa ne da sashinsu ke gaskata da sashi ba suna kore sashi ba zance mafi dadi la ilaha illallah zance mafi dadi kalmar shahada ce zance mafi dadi karatun alqur'ani zance mafi dadi zikiri ne wanne ne a cikin su ba zance mafi dadi ba kowannen su zance mafi dadi ne saboda haka duk sun shiga ciki gaba daya wa hudu ila at-tayyibi min alqawli wa hudu ila siratil hamid Allah ya ce kuma an shiryar da su zuwa ga hanya a bargodewa shine nan ma ibn kasir yake cewa wa hudu ila siratil hamid shine an shiryar da su zuwa ga an shiryar da su zuwa ga a gurin da za su gode wa Allah madaukakin sarki a cikin sa shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaito yake cewa yan aljanna idan suka shiga aljanna za a yi musu ilhami na tasbihi da godiya ga Allah madaukakin sarki kamar yadda aka yi musu ilhamin numfashi kamar yadda mutane suke numfashi saboda haka kowanne daga cikin aljanna zai rinka godiya ga Allah madaukakin sarki zai rinka tasbihi wa Allah madaukakin sarki kamar yadda kika san kina numfashi yanzu yadda kika san ba za ki iya rayuwa sai da numfashi ba to haka dan aljanna shi ma ba zai iya rayuwa ba sai yana godiya wa Allah yana alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillahi alladhi hadana li hadha وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الحمد لله الذي هدانا الله مدوكين سركي من غودي مكا دك شريه دمو لي هذا غا wannan ka ba mu aljanna وما كنا لنهتدي ba mu kasance masu shiryuwa ba laula an hadana Allah da ba dan Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu ba suka ce to an shiryar da su zuwa ga fadin abinda zai kai su zuwa ga godiya ga Allah madaukakin sarki wasu malaman kuma suka ce a duniya ne shi ma ake nufi wa hudu ila siratil hamid an shiryar da su zuwa ga hanya mai kakki ita ce hanyar Allah madaukakin sarki alhamid ɗaya ne daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki wanda yake wanda ake yawan yabawa da godewa eh wanda ake yawan yabawa da godewa Allah madaukakin sarki shine halittun da suke sammai duka suke yaba masa suke gode masa shine halittun da suke kasa suke yaba masa suke gode masa ashe ku kun ga babu wanda ake godewa ake yabawa kamar Allah madaukakin sarki to Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu'minai wanda suka yi aiki nagari ila siratil hamid zuwa ga hanyarsa madaidaiciya shine malami suka ce shine addinin musulunci ya shiryar da su zuwa ga tataccen addinin musulunci wanda ya aiko annabawansa da manzanninsa da shi Allah madaukakin sarki ya samu dace sai Allah ya ce
innal ladhina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم
الله ما أوكي كين سريكي تي إن الذين كفروا حقيقة واندسك كافر تي والله ما أوكي كين سريكي ويصدون عن سبيل الله sannan suke toshe mutane game da hanyar Allah madaukakin sarki suke hana mutane karbar addinin musulunci wal masjidil haram suke kuma toshe mutane game da isa zuwa ga dakin Allah madaukakin sarki mai alfarma allazi ja'alnahu linnasi Allah madaukakin sarki ce wannan daki da muka sanya shi ga mutane sawa'an daidai wa daida lil akifi ga wanda yake dan gari mazaunin garin Makka wal bad da kuma wanda yake manesanci wanda zai zo daga wani wajen Allah madaukakin sarki ce wa may yuridu fihi wanda duk yayi nufin aikata wani mummunan aiki fihi a cikin garin Makka bi ilhadin da zalunci bi ilhadin a ta hanyar saban Allah madaukakin sarki dan abinda al ilhad yake nufi shine al mail ma'ana karkacewa daga hanya madaidaiciya wanda duk yayi nufin aikata wani abu mara kyau ta hanyar karkacewa bi zulmin da zalunci Allah madaukakin sarki ce nuziquhu min azabin alim ko shakka babu zamu dandana masa azaba da take mai radadi wannan ayar Allah madaukakin sarki yace hakika waɗanda suka kafirta wa yasudduna an sabilillah kuma suke hana mutane suke tottoshe mutane gabarin karba ko isa inda addinin Allah madaukakin sarki yake bayan su sun kafirce sun kiyarda su imani sannan abu na biyu kuma sun dauki kansa alƙawari cewa duk wanda zai shiga addinin musulunci sai sun hana shi kamar Abu Jahal da Abu Lahabin da sauran manya-manyan mushrikan Makka sun dauko kansu wannan gabarar lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake kokarin isar da sakon Allah madaukakin sarki zuwa ga mutane to akwai ɗaya daga cikin mushrikai Abu Lahab wanda shi baffan annabi ne da shi da mahaifin annabi mahaifinsa ɗaya to yana bin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk inda annabi ya je musamman lokacin da masu aikin haji irin na jahiliya suka zo to annabi yakan bi mawasim mawasim gurin ibada da gurin da suke zama ya je rinka tallata musu addinin musulunci yace ku karba addinin musulunci ni manzo ne daga Allah madaukakin sarki shi kuma yana bayan annabi tsira da aminci tsara tabbata a garkin na cewa kakku karba karkatacce ne ba mutumin kirki bane yace ni da ku ga dan uwansa ne ni ma ban bi shi ba annabi yana isarwa shi kuma yana korewa annabi mutane annabi yana isarwa shi kuma yana korewa annabi mutane wa yasudduna an sabilillahi kina su kuma su Abu Jahl abinda suke duk wanda suka fi karfi daga cikin mutane da suke zuwa garin Makka to idan zai ganshi a garin Makka yayin kokarin karba addinin musulunci jikinsa zai gaya masa eh jikinsa zai gaya masa sosai za su cutar da shi za su dake shi in ta kama masu kashe shi duk sun dauki wannan al'amari ne domin me domin su toshe mutane game da karba addinin Allah madaukakin sarki shi yasa lokacin da Bilal ibn Rabah mu'adhdhinu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mai kiran sallar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan shi bawa ne lokacin da ya karba addinin musulunci ya sha azaba a wajen mai gidansa Umayya ibn Khalaf ya sha azaba ba kadan ba haka nan Ammar ibn Yasir da shi da mahaifinsa Yasir da mahaifiyarsa Sumayya su ma duk an musu wannan dan a toshe su a hana su karba addinin Allah madaukakin sarki karshe da amma da Yasir da matarsa Sumayya zo akai musu kisan gilla saboda sun karba addinin musulunci. Abu Jahal ya dauki mashi ya taka a farjin ita Sumayya ya kashe ta, shi kuma Yasir shi ma suka kashe shi da azaba. Duk sun yi wannan ne saboda me? Saboda su hana mutane karbar addinin Allah madaukakin sarki. To Allah madaukakin sarki a nan wajen yake zargin su, yake aibata su haƙiƙa waɗanda su sun kafirta kuma suke toshe mutane game da karbar addinin Allah madaukakin sarki. Sai Allah ya ce wal masjidil harami, kuma suke toshe mutane game da isa masallaci mai alfarma don gabatar da ibada. Al masjidil haram shi sa aka kawo shi bil ma'rifa, ana nufin masallaci mai alfarma, masallacin Makka kenan, ɗakin Ka'aba. Ɗakin Ka'aba kamar yadda ya faru a shekara ta 6 bayan hijira, lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zo ya taho don yin aikin umara daga garin Madina. Ya taho sai da ya zo inda ake ce masa Hudaybiya, sai labari ya iso cewa mutanen Makka sun ce sai dai ya koma ba zai shiga ya aikin umara ba. Annabi ya taho da sahabbansa ana ta labbaik Allahumma labbaik, an sa ihrami, ga hadaya na an koro, za a ji ibada ana munna. Amma sai ga mutanen Makka sun aiko da sako a ga Annabi cewa ba su isa wannan shekara su shiga su aikin umara ba, ba za su shiga ba. Suka toshe su, suka hana su kaiwa zuwa ga masallaci mai alfarma don gabatar da ibada. Shine a cikin suratul Fatih Allah madaukakin sarki ce humul ladina kafaru wasaddukum anil masjidil haram wal hadaya ma'kufan ay yablugha mahilla. Allah ce walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an taqa'uhum fatusibakum minhum ma'aratun bighairi ilm. Allah ce humul ladina kafaru, sune dai wadannan kafiran, kamar yadda Allah madaukakin sarki ce ana innal ladina kafaru, sune dai humul ladina kafaru wasaddukum anil masjidil haram, suka toshe ku, suka hana ku kaiwa zuwa ga daki mai alfarma, wal hadiya ma'kufan, duk ga hadoyi na an rarrataya musu abubuwan ratewa, abinda yake nuna cewa hadaya ce an bada ita sadaka ga Allah madaukakin sarki, za a soke ta ne dan Allah. Duk ga tana an koro su, amma duk da haka suka dage, suka toshe Annabi da sabbansa, suka hana shi kaiwa dakin Allah madaukakin sarki mai alfarma. Wal hadiya ma'kufan ay yablugha mahilla, suka hana su kaiwa zuwa ga inda za a je a soke su ayyan kasu arbar da naman sadaka. Sune waɗannan mutane, sune waɗannan kafirai kenan. A shekara ta 6 abin ya faru, lokacin da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tafi dan yin aikin umara. Haka Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zauna a wannan waje na Hudaybiya, yana jira ya ga me zai faru. Har zuwa lokacin da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga lallai ya kamata ya aika dan sako zuwa garin Madina, zuwa garin Makka, a sanar da su cewa ya taho ne dan ibada, bai taho dan yaki ba, ya zo ne dan ya gabatar da aikin umara, bai taho dan yayi fito na fito da su ba. Da aka ji aka ya musu, suka ce ban san wannan ba, su lallai ai wannan gari na Makka nasu ne, su suke kula da shi, Annabi bai isa ya shiga ba. Eh, shi sa Allah madaukakin sarki ya ce musu wa ma kanu awliya a in awliyahu illa almuttaqun. Suna gani ai dakin Ka'aban nasu ne, su ne majibincin sa, sai wanda suka ga dama zai zo yi ibada. Sai Allah ya ce wa ma kanu awliya, da dai ba su taba kasancewa su ne waliyan ɗakin Ka'aba ba. In awliya'uhu, wanda yake majibincin ɗakin Allah madaukakin sarki, illal muttaquna, su ne masu tsoron Allah madaukakin sarki, su ne sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sahabbansa, amma ba waɗancan mushrikai ba. To haka Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana wajen, har suka turo wani mutum mai suna Suhail, suka zo suka yarjejeniya da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, aka yi rubutu akan lallai wannan shekara fa Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba zai umaran nan ba. Annabi ya ce na yadda. Sannan suka ce lallai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, daga yanzu dukkanin wanda ya gudo daga cikin mushrikai ya dawo wajen Annabi, to Annabi zai dauko kowannan mushrikin ya dawo da shi. Amma duk wanda ya gudo daga wajen musulmi ya dawo wajen su, suka ce shi Annabi zai bar shi. Annabi ya ce na yadda. Suka yi ta kawo wasu sharaɗai da ƙa'idoji na zalunci da ƙetare iyaka, Annabi da ya ce yadda. Umar Faruk sai yadda Umar ibn al-Khattab mazajiransa ya ɓaci, ya ce ya Rasulullah, ba mu ne a kan gaskiya ba? Alasna ala haqqin, ba mu muke kan gaskiya ba? Annabi ya ce mu ne a kan gaskiya ba ya Umar. Ya ce to don me za mu riƙa karɓar ƙasƙanci, wannan shar'in da suke bayarwa ƙasƙanci ne. Annabi ya ce ni manzon Allah ne ya Umar, ka rabu da ni. Sai da Umar hankalinsa ya tashi,
ya koma wajen sayyidina Abubakar yace ya Abubakar Siddiq baka ga abinda annabi yake karba na sharɗin waɗannan mutane ba suna cutar da mu suna zalunta mu sayyidina Abubakar yace manzon Allah ne yafi ka sanin abinda yake karbu da shi sannan sai sayyidina Umar ya koma gefe na dahanu ba dan ya yadda ba saboda hankalin sa ya tashi sharadi ne na zalunci an hana su su je su aikin umara kuma an sa masa sharadi na zalunci amma da annabi ya yadda ta annabi ya yadda aka yi sulhu aka gama kuma haka annabi da mutanansa gaba ɗaya suka tattara abin da suka zo da shi da hadayen su da ihramin su da kuma suka koma gida basu yi wannan umara ba amma da Allah madaukakin sarki ya tashi ba da labarin wannan abin da ya faru sai ce sai kira ta da fatahi inna fatahna laka fathan mubina sai Allah ya kira shi da fatahi budi ne wannan eh budi ne dan daga cikin sharadin da aka yi suka ce annabi shekara mai zuwa zai iya dawowa ya gabatar da umarsa amma ba wannan shekarar ba shine ita ce umar da ake ce mata umar ful qada umara ta ramuwa shekara da ta zagayo shine annabi ya je ya gabatar to amma dai wannan shekarar sun toshe mutane ga isa dakin Allah mai alfarma ba su iya zuwa ba haka annabi tsira da aminci tsarta bata a gareshi ce da sabai kowa ya je warware ihramin sa yayi aski ya soki hadayar sa sabai a lokacin ransa ya baci kowanne yi annabi ya ce nace ku je ku soki hadayar ku ku yi aski ku warware ihramin ku sabai kowa ya ki motsawa annabi ya shiga wajen matarsa Ummu Salama yace mutane na za su halaka al'umma za su halaka na ba su umarni sun kibi Ummu Salama ta ce ya Rasulullah abinda nake tsammani da mutanenka masu matukar da'a da biyayya ne a gare ka je ka fara yi za su bi bayan ka hakan ko ya faru annabi ya fito ya kira mai askin sa aka yi masa aski nan da nan sai sabai kowa ya zauna dan uwansa yake masa aski sannan annabi ya je soki hadayarsa su ma duk suka je suka soki hadayarsu shikenan malamai suka ce duniya ta kubuta anan wajen sakamakon shawaran mace duniya ta fita daga cikin halaka da fushin Allah madaukakin sarki dan duk wanda ya saba wa annabi fushin Allah madaukakin sarki zai shiga to amma mutane sun fita daga wannan fushin sakamakon shawarar da mace ta bayar eh shi yasa malamai suke cewa ana yin shawara da mace ba kamar yadda wasu suke cewa ba a yi mace ba a yi shawara ita wannan ba daidai bane addinin musulunci ana yin shawara da mace sosai kuma ta bada shawara a dauka saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce wa yasuddukum anil masjidil haram suka togace ku suka kare ku suka katangance ku daga zuwa dakin Allah mai alfarma allazi ja'alnahu linnas Allah ya ce dakin Allah da muka sanya shi ga mutane sawa'an daidai wa daida lil'aqifu fihi sawa'an al'aqifu fihi walbad al'aqifu fihi mazaunin garin na Makka wanda yake dan asalin garin daidai yake walbad da wanda yake ya taho daga nesa albad shine kamar kauye kamar karkara albadi shine dan kauye to da wanda suke kauyen garin Makka da wanda suke gefen sa da wanda suka zo daga ko ina daga dukkanin sasannin duniya a lokacin kamar yan kauye eh saboda Makka ita ce ummul qura ita ce uwar birane duk inda ba Makka ba kauye ne eh Makka shine garin da yafi kowanne gari ummul qura kenan duk inda ba Makka ba an kaje to kauye ne shi sai Allah madaukakin sarki yace sawa'anil akifu fihi walbad to malamai suka ce me ake nufi da Allah madaukakin sarki ya sanya dakin Allah mai alfarma ya kasance daidai da mazaunin garin Makka da wanda ba mazaunin garin Makka ba malamai sun yi maganganu guda biyu mafiya shahara na farko suka ce shine wajen yin ibada da wajen aiwatar da dawafi da wajen aiwatar da salloli da duk abin da ya shafi bautar Allah madaukakin sarki a dakin Allah mai alfarma to daidai ake tsakanin dan asalin garin da wanda ba dan asalin garin ba yanzu ke da kike ɗan Najeriya kin tashi kin je garin Makka da dan asalin garin Makka Balarabe bai isa miki iko da garin Makka ba dan ba nasa bane da ke da shi duk ɗaya ne haka Allah madaukakin sarki ce sawa'an al'aqibu fihi walbat yadda zai tutiya ya ji cewa garin Makka garin su ne ka dakin Ka'aba nasu ne ke maka zaki ji duk ɗaya ne haka wasu malamin suka faɗa wasu malamai suka ce abinda ake nufi da daidai ne tsakanin mazaunin garin da wanda ba mazaunin garin ba shine ma'ana shi haram Makka dan al-Masjidul Haram anan wajen wasu malamai suka ce abinda ake nufi da shi shine haramin Makka gaba daya ba iya masallacin ba dan ka'ida shine aka ce al-Masjidul Haram masallaci ne alfarma yana kunsan ma'anoni guda biyu ko dai ana nufin iya masallacin Ka'aba iya Ka'aba iya kadan nan iya nan wannan tsukukun nan ake nufi da Al-Masjidil Haram ko kuma ana nufin abinda ake nufi da harafin Makka in aka ce harafin Makka kuwa guri ne mai fadi ya shafi Sumina da sauran duk inda waɗannan guraren da ake ibada suke shi sai Allah madaukakin sarki yace subhanallazi asra bi abdihi laylan minal masjidil harami ila al masjidil aqsa sarki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki da yayi tafiyar dare da bawansa da daddare ya tafiyar dare da bawansa daga masallaci mai alfarma sai malamai suka ce daga inda aka dauki annabi aka kai shi baitul maqdis shin daga ka'aba ne ko daga gidansa akan shimfidarsa ba a ka'aba bane to nan lafazin al-masjidul harami abinda yake nufi shine harami gaba daya duk inda ake cewa haramin makka wanda duk suka taba zuwa saudiya za su ga akwai inda ake sa alamu nan harami ne waje kaza zuwa kewayen kaza nan harami ne wajen nan kuma nan ba harami bane saboda harami yana da hukuncin sa daban daga cikin hukuncin harami kun ga mutum ba zai tsinto a cikin harami ba ko abu kika gani a cikin garin makka a wannan kewayen ka'aba da abin da yake haram makka idan kika dauka da niyyar tsuntuwa to kin saba Allah madaukakin sarki ba tsuntuwa sannan ciyawa da take fitowa a nan wajen ba a yanke ta hatta ciyawa ba a yanke ta a nan wajen ko kaya ba a sare ta ba a kisan kai a wajen ko haddi ba a yi a nan wajen da hukunce masu yawa da ya shafi haram makka to sai wasu daga cikin malami suka ce abinda ake nufi da daidai yake tsakanin wanda yake mazaunin garin Makka da wanda ba mazaunin garin Makka ba daidai suke game da ɗakin Allah mai alfarma sai malami suka ce ana nufin harami gaba daya abin nufi yadda dan Makka yake ji garin Makka nasa ne kai ma kana jin garin Makka naka ne wannan iya haramin ma'ana gidan da yake wajen yadda zai ji nasa ne ke ma haka yake ji naki ne shi sa wasu daga cikin malamai sayyidina Umar ibn al-Khattab da wasu daga cikin sahabbai da wasu daga cikin tabi'ai suna da wannan ra'ayi cewa garin Makka ba a mallaka fili a garin Makka ba a mallaka gida an ka mallaki gida ko ka mallaki fili to kai aro ne aka baka amma ba naka bane yanzu ke idan Allah madaukakin sarki ya kaddara miki ya kira ki kika tafi aikin haji idan kin je kawai sai ki nemi gidan da ya miki kawai sai ki saka kici assalamu alaikum mun zo sai kun mun zo a bamu waje saboda gidanki ne ke ma sawa'an al-akifu da dan garin da wanda ba dan garin ba daddai suke sai a ba mu sauki shikenan shi kuma dan garin bai isa ce ba zai baki ba sai ce to ga daki san aje a gyara a zauna shikenan haka wasu malamin suka faɗa wasu malamin kuma suka ce a'a ai garin Makka ana iya mallaka filin sa ana iya sayar da shi ana iya bada haya suka ce suka kawo wani afar na sayyidina Umar cewa ya siyi wani gida a wajen ɗaya daga cikin mushrikan Makka akan kuɗi dirhami ko dinare 4,000 wanda sayyidina Umar ya mai da shi kurkuku shine kurkukun farko da aka fara a addinin musulunci sayyidina Umar ne sai gida dirhami 4,000 ya mai da shi kurkuku duk wanda ya laifi sai a kawo shi ciki sai a kulle shi to tunda sayyidina Umar ya siye waje a wajen wani ashe kun ga ana iya sayar da me filin garin Makka ana iya mallakar sa to malamai dai suka ce zancen da yafi inganci shine garin Makka ana iya mallakar fili ana iya sai da shi da sauransu duk inda wannan sabanin ya taso suka ce shine garin Makka ya aka bude shi shin annabi ya bude garin Makka ta hanyar sulhu ne ko kuma ya bude shi on water ta karfin tsiya idan ta karfin tsiya ya bude shi to kun ga garin Makka menene kenan ganima ce ta musulmi tunda ganima ce ta musulmi annabi bai raba ya ce kai ga naka ba sai aka bar shi wanda suke ciki sai aka tabbatar da su aka ba su aro saboda aka aro aka ba su na musulmi ne gaba daya ganima ce tunda annabi bai raba ba to na musulmi ne duka wanda kuma suka ce annabi ya bude Makka ne a cikin sulhu to sai suka ce abinda yake garin Makka na masu shi ne wanda zancen da bi inganci garin Makka gidajen da suke harami da filaye da sauransu na masu su ne wanda yake da shi wanda ya mallaka nasa ne shi zai tasrifi da shi sai Allah madaukakin sarki ya ce wa may yuridu fihi bi ilhadi wanda duk yayi nifi fihi a cikin garin Makka bi ilhadin yayi wani aiki na rashin kyautawa na saban Allah yayi nifi kawai a cikin zuciyarsa zai wani aiki na rashin kyautawa a cikin garin Makka bi zulmin da ganganci da zalunci Allah ya ce nuziquhu min azabin alim, za mu dandana masa azaba mai radadi. Wato ɗaya daga cikin hukuntaukuntan garin Makka ɗan uwa wanda sauran garuruwa gaba ɗaya ba su da shi shine yanzu duk mutumin da yake a Najeriya, kamar da aka rawaita Batar Abdullahi dan Mas'ud cewa idan mutum ya darsa a cikin zuciyarsa kawai zai yi wani aiki na rashin kyautawa komai nisan inda yake, in ya je garin Makka to kafin ya je ya aikata sai Allah madaukakin sarki ya rubuta masa alhaki. Yan uwa an fahimta, wannan shine bambancin garin Makka da sauran garuruwa. A garin Makka ne kada yake da wannan alfarmar, saboda kun ga mun karanta hadisi ai ina ji shekaran ji a cikin littafin da muke karantawa, annabi ya ce tsira da amci tsara tabbata a gare shi, man hamma bisayyati falam ya'malha kutibat lahu hasana, wanda yayi niyyar aikata mummunan abu sai bai aikata ba, sai annabi tsira da amci tsara tabbata a gare shi ce za a rubuta masa lada ɗaya cikakke. Amma banda a garin Makka, yanzu mutumin kawai da yaje garin Makka yaji bare ya sabu Allah madaukakin sarki a cikin garin Makka, kafin ya sabu Allah madaukakin sarki za a bashi alhakin sa, yana rayawa a cikin zuciyarsa za a bashi alhakin sa. Wannan garin Makka ne kada yake da wannan alfarmar. To wannan dole ne ku ga lalle akwai hadari kware daga ciki ga wanda suke niƙaggari daga Najeriya ko daga sauran garuruwan musulmi tafi Saudiya don su je sabu Allah madaukakin sarki. Suna nan mutum sai a masa visa sai ta tafi karuwanci garin Makka ko ta tafi wasu ayyuka na sabo, suna nan gasu nan za ku gansu baza-baza a garin Makka, baza-baza a garin Makka, maza da mata kowa akwai abin da yake kai shi na sabon Allah. Abin mamaki wani ya ce ana dawafi sai ku ga mutum ya sa ihu an yanke masa zaka a cikin masallaci mai alfarma. Da Allah masu daga waya su yi haƙuri su daina daga amma na karatu, a yi haƙuri a daina daga waya amma na karatu. Abin mamaki sai ku ga ana cikin dawafi sai ku ga mutum ya sa ihu an yanke masa zaka, shi wani abin da yake gawo su kenan, wallahi akwai abin da yake kai su kenan, kawai yankan aljihu. Yayi visa daga Najeriya an biya masa kuɗi ya tafi yankan aljihu, aina ya tafi yankan aljihu a ɗakin Allah a ɗakin Allah inda ake cewa baitullahi, ɗakin Allah Ka'aba, nan ya tafi yankan aljihu. Shi lalle ko shakka babu, kun ga wannan tsiyarsa ta kai tsiya, haka zai je kuma ya cika suwarsa ya yanke wancan kuma ya tattara ya dawo ya ci riba kenan, sai ya zo Najeriya ko garin sa sai filaye sai gidaje alhamdulillah kasuwa ta yi ya ci riba. Tsakani da Allah, inda aka ce baka mayi ba an rubuta maka alhaki, bare kai. Shi sa ɗaya daga cikin sahabbai Abdullahi dan Amr dan Az, shi ya kasance yana da gidaje guda biyu, akwai gidan da yake a wajen harami akwai gidan da yake a cikin harami. Shi saboda takatsantsan ko iyalinsa zai yi fada ko ƴaƴansa zai yi fada ko zai wani yaro bulala daga cikin yaransa, sai ya dauke shi ya kai shi gidan da yake a bayan harami sai masa bulala, saboda shi abin da yake gani mai yuridi fi bi ilhadin bi zulmin nuzuqu min adamin alim, ya shiga ciki. Kun ga wannan ba komai bane, malamai suka ce wannan babu wani abu, ko da a haram maka ne ba abin da ake nufi ba kenan, saban Allah ake nufi. Amma shi saboda takatsantsan bai yadda ba, idan wani yaro ya lafi sai ce to zo mu tafi, kaga da kaji an ce zo mu tafi san shikenan ka sani, sai ya kai shi can sannan sai ya masa fada in zai masa bulala ya masa bulala, amma ba a cikin inda yake haram maka ba. Shi a tasa fahimta kenan. To ya kuma mutumin da zai sabu Allah madaukakin sarki, shi sa mu ji tsoron Allah madaukakin sarki irin waɗannan abubuwa da mutanen mu suke zuwa. Kuma kada ku manta, wallahi da wahala ku je ku ga mutanen da suke irin waɗannan ta'addanci kamar 'yan Najeriya. Allah da wahala ku je ku ga irin mutanen da suke wannan ta'addancin a Saudiya. Yanzu akwai wanda za su dauki kwaya su shigar ita cikin haramin Makka, akwai wanda suke daukar koken, akwai wanda suke daukar kaza, akwai wanda su kuma suna yin safaran man bleaching su shiga da shi abin nan hasuwanci suka tafi. Wallahi wannan ayat ta hawa kanki, wa ma yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziqu min azabin alim, dan hadisi ya tabbata daga annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ingantacce. Annabi ya ce wanda duk yayi ihtikari abinda ake nufi da itikari shine boye abinci wanda duk ya itikari a cikin haram makka to yayi ilhadi itikari shine boye abinci abincin da ake bukatar sa na yau da kullun sai mutun ya siya da yawa sai ya boye sai ai ta wahala to duk wanda ya irin wannan a garin makka shi ma yayi ilhadi to haka wasu za su yi safarar abubuwan da bai kamata ba su shiga da shi wannan garin kuma su shiga da shi wannan haram a je a rinka sayo da mutane saboda kuɗi ake samu imam man bilicin din da ake sayar da shi naira 1000 a Najeriya a can in kika kai sai ki sai 10,000 ko 5,000 to idan kika dauki guda 100 kin ga duk 1000 duk guda ɗaya kina da ribar 1000 nawa yake samu to wasu saboda wannan ribar sai su dauka su shiga da shi ba san kuma abin da yake jiran su na hukuma ba kuɗin ba zai albarka ba sannan hukumar Allah madaukakin sarki tana jiran su almuhim dai Allah madaukakin sarki ya cewa mai yuridi fihi bi ilhadi lallai wanda duk ya nufi yin wani abu mara kyau da zalunci a cikin haramin makka Allah ya ce nubiquhu min azabin alim za mu ɗanɗana masa azaba mai raɗaɗi ina gani insha Allah ta'ala anan za mu dakata sai kuma sati mai zuwa idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu sai mu ɗora aya ta 26 wanda za mu shiga bayani akan aikin hajji ne kai tsaye insha Allah ta'ala sati mai zuwa Allah yadda za ku ji karatun gaba ɗaya akan bayanin aikin hajji yake ya aikin hajji ya samo asali ya gina Ka'aba ya kasance ya kuma Allah ya umarci Annabi Ibrahim yayi kira dan mutane su zo aikin hajji wannan shine abin da za mu yi insha Allah ta'ala a satin karshe wanda kuma shine satin da za mu rufe tafsirin mu insha Allah ta'ala saboda rana ita yau ranar litinin zai kasance 24 ga wata a 24 ga wata kuma kun ga ba za mu ƙara tarar da wata asabar din ba sai ta 29 ko 29 ga wata kun ga 29 kuma ana gobe sallah kun ga ba za a yi karatu ba ana gobe sallah aiwa saboda haka insha Allah ta'ala rana ita yau ita ce ranar da za mu hutu sai kuma wata shekarar idan Allah madaukakin sarki ya kaddara muna raye ba ma karkashin kasa sai kuma mu zo mu ci gaba insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu dace